sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na Joye Africa akan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM na Radio Amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalor da Niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a ta babban rana 20 ga watan Mayu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirgi, Sabu ba mu kanun labarai.
Rundunar sojojin Najeriya ta ce an ceto yar makaranta ta biyu da mayakan Boko Haram suka sace fiye da shekaru biyu ba lokacin da suka kai farmaki kan makarantar yan mata da ke Chibok. Tawagar masu aikin ceto suna ci gaba da neman baraguzan jirgin saman fasinja na kasar Masar a Bahar Rum. Haka nan kuma sojojin kasar Masar yanzu haka suna kai farmaki kan mayakan sakan ISIS da ke zirin suna a kasar ta Masar.
Ba shakka kamar da kuka ji a cikin kanun labarai an ƙara ceto wata dalibar makarantar Chibok da aka sace.
To alhamdulillah cikin matan an sami wata yarinya mai suna Sarah Luka wadda aka tabbatar da cewa tana ɗaya daga cikin ƴan matan secondary school ta garin Chibok.
Har wa yau akwai mu da rahoto akan kiran da aka yi domin a ƙara taimakawa ƴan gudun hijiran Boko Haram.
Domin mutane suna mutuwa da dalilin yunwa, tututtuka da kuma rashin abinci ne da kuma magunguna na marasa lafiya da dai.
Kana Jummai Ali za ta shigo da shirin ta lafiya a wurin jiki. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rundunar sojin Najeriya ta ce an ceto yar makaranta ta biyu da mayakan Boko Haram suka sace fiye da shekaru biyu da suka wuce lokacin suka kai farmaki kan makarantar yan mata da ke Chibok. Ranar Talata yan kato da gora ko civilian JTF suka ceto Amina Ali yar shekara 19 da haihuwa da yarta wata 4 da haihuwa a yankin dajin Sambisa a jihar Barno. Yanzu haka jami'an sojin Najeriya suna kara mata tambayoyi. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya kan yarinya ta biyun da aka ceto jiya Alhamis.
Tawagar masu aikin ceto suna ci gaba da neman baragwazon jirgin saman fasinja na kasar Masar a Bahar Rum bayan da jirgin ya fada a cikin tekun lokacin da ya gabato Alkahira kan hanyarsa daga birnin Paris. An ƙaryata rahotannin da aka bayar tun da farko cewa an gano baragwazon jirgin kusa da wani tsibiri a ƙasar Girka. Hukumomi sun tabbatar da cewa zuwa yanzu dai ba su gano wani abu ba game da wannan jirgi. Masar ta ce da alamun ta'addanci ne dalilin da ya haddasa faduwar jirgin maimakon wani lahani na daban. Duk da haka babu takamaiman bayanin abin da ya janyo hadarin wannan jirgi zuwa yanzu. Jirgin Kira Airbus dauke da mutane 66 kwatsam ya kwana kuma nan da nan ya fara subutowa kamin ya bace daga na'urar hangen nesa da ake kira radar da Turanci. Lamarin ya auku ne dai asubahin jiya Alhamis a Masar. Ministan zirga-zirgar jiragen sama Sharif Fati ya ce idan matsalar ta tsaro ce to alhakin yana kan Faransa muddin aka tabbatar cewa ta'addanci ne dalilin faduwar jirgin. Shugaban Amurka Barack Obama ya samu ƙarin bayani dangane da wannan lamari. Kakakin fadar shugaban kasar John Ennis ya mika ta'aziyarsa kan hadarin amma ya jaddada cewa kada a yi riga malam masallaci na musabbabin faduwar wannan jirgi tukunna.
A halin da ake ce kuma rundunar sojin Masar din yanzu haka tana kai farmaki kan mayakan sakai ISIS da ke zirin sirayi na kasar, kamar yadda aka ji daga bakin babban hafsan hafsoshin mayakan Amurka General Joe Danford. Danford ya faɗa wa wasu manema labarai kalilan da ke tare da shi cikin jirgin sojin Amurka kan hanyarsa ta dawowa gidanan Amurka daga birnin Brussels na kasar Jamus jiya Alhamis. Danford ya bayyana fatar samun sakamakon harin da sojojin na Masar suka kai bayan da ya dawo nan gida, amma bai ba da wani ƙarin bayani ba. Amurka tana kiyasin cewa akwai ɗaruruwan mayakan sakai ƴan ISIS ko ma yawansu ya kai 1,000 a zirin na Sinai. Haka nan akwai mayakan sakai ƴan Bedouin a zirin waɗanda suke haɗa kai da ISIS, in ji General Danford. Rundunar sojojin Amurka ta ce ta fara ganin dangantaka tsakanin mayakan ISIS na wanda suke zirin na Sinai da mayakan sakai na ISIS a faɗin gabas ta tsakiya waɗanda a baya take kallonsu waɗanda suke zirin Sinai a zaman na daban. Danfo ya ce mun ga dangantaka ko sarasala tsakanin ISIS da ke Sinai da kuma Raqqa. A magana da yayin da manema labaran mun ga tuntubar juna tsakanin yan ISIS a Sinai da kuma takwarorinsu da ke Libya da kuma a wasu wurare, saboda haka muna sa ido sosai. Akwai rahotannin farmakin da sojojin Masar suka kai kan mayakan sa kai na ISIS a Sinai yana zuwa ne a kuma a daidai lokacin da Amurka da NATO suke tunanin horaswa kuma samar da makamai ga mayaka a Libya.
Bayan watanni tana fama da rarrabuwan kauna daga ƙarshe, wakilan kungiyar tsaro ta NATO sun sami fahimtar juna kan irin kalubale na tsaro da suke fuskanta a gabashi da kuma kudancin duniya, kamar yadda babban hafsan mayakan Amurka ya faɗa jiya Alhamis. Babban hafsan hafsoshin Amurka General Joe Danfo ya ce wakilan kungiyar sun sami fahimtar juna a taron shugabannin tsaro na kungiyar da aka yi ranar Laraba, har suka sami daman kallon matsalolin tsaro da kungiyar take fuskanta da idon basira. Ya ce a ganina wannan taro ya sami nasara fiye da wanda aka yi a cikin watan Fabrairu, inji Danfo din. General Danfo da mutumin da ya gada duk sun bayyana damuwa akan gazawar shugabannin tsaro na kasashe da suke kungiyar a zaman da suka yi a baya, na cin madaidaito akan kungiyar da tafi mai da hankali kan barazana daga Rasha daga gabashi ko kuma kan kungiyar ISIS waɗanda suke daga kudanci. Ana shirin wani taron koli kan tsaro da a Warsaw cikin watan Yuli, inda shugabannin soja na kungiyar na NATO za su gabatar da dabarun tsaro na ƙarshen wannan shekara da kuma shekara mai zuwa.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Amurka ta ce jiragen yakin China sun ɗauki mataki masu haɗari lokacin da suka tunkari wani jirgin yakin Amurka a sararin ƙasa da ƙasa a yankin tekun nan da ake kira na kudancin China ranar Talata. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ya ce hukumomin China ba sa ɗaukan matakai da suka wajaba domin hana kuskure aukuwa wadda ka iya jefa rayukan mutane cikin haɗarin gaske. Bayan da ma'aikatar tsaron Amurka ta ce jiragen yakin China samfurin jet sun gabato kan wani jirgin Amurka mai sintiri da tara bayanai a yankin tekun nan da ke na kudancin China, amma hukumomin a Beijing sun musanta bayanai da suke fitowa daga Washington ta dage cewa wato ita China babu abin da jiragen yakin ta suka yi wadda ya kaucewa ka'ida wajen sa ido kan jirgin na Amurka. China ta buƙaci Amurka ba tare da wani ɓata lokaci ba ta daina sa jiragen nan masu tattara bayanai da kuma sintiri suna shawagi kusa ta kan gaɓata, domin hakan yana barazana ga sararin samaniyarta.
A Brazil, kwamitin da'a na Majalisar Wakilan Ƙasar ya fara sauraron bahasi akan kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Eduardo Cunha, wanda aka dakatar daga bakin aiki kan zargin cewa ya ɓoye miliyoyin dala a wasu bankuna a ƙasashen ƙetare. A farkon wannan wata ne dai aka dakatar da kakakin majalisar bayan da kotun kolin ƙasar ta yanke hukunci a kansa. Saboda haka zaman da kwamitin majalisar yake yi shine na duba ko a kori kakakin daga majalisa baki ɗaya. Kuma yana fuskantar zargin cin hanci da rashawa da kuma neman hana shari'a ta yi aikinta, sakamakon zargin da ya shirga ƙarya daga majalisar cewa ya ɓoye kuɗaɗe a wasu bankuna a Switzerland. Duk da haka ya sake ƙarƙayata wannan zargi a jiya Alhamis. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To, bari mu buɗe taskar rahotannin da batun ƙara ceto wata ɗalibar makarantar garin Chibok, inda mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya Kanar Sani Kukasheka ya tabbatar wa abokiyar aikinmu Jummai Ali da wannan labarin. Jumman ko ta fara tambayarsa ne, ina gaskiyan wannan labarin? Shi ne sai ya fara bayani kamar haka.
Wato, ran Alhamis da kamar kimanin ƙarfe 11 na safe, akwai kwambar sojojinmu na bataliya ta 231 da kuma 331 da kuma wasu sojoji na musamman waɗanda ake kira Armed Forces Special Forces da kuma waɗanda suka shahara wajen kwanta bom, wato EOD da kuma wato civilian JTF na garin Buratai sun kai farmaki a wasu ƙauyuka guda uku a ƙaramar hukumar Dambuwa. Wato, su waɗannan ƙauyukan su ne na Shatima Abo Hong da kuma Biladili su dukan suna karamar hukumar hudambuwa kamar yadda na gaya muke a nan jihar Borno. To an yi arandama da 'yan ta'adda na Boko Haram don suna boye a garin har aka kashe 35 daga cikinsu, sannan kuma aka kwato wasu mutane 97 da suke tare da su, kuma galibin waɗannan mutane mata ne da yara ƙanana. To alhamdulillahi cikin matan an sami wata yarinya mai suna Sarah Luka, wadda aka tabbatar da cewar tana ɗaya daga cikin 'yan matan secondary school ta garin Chibok da 'yan ta'adda na Boko Haram suka kai farmaki a wannan gari suka sace su kusan shekara 2 da 'yan watanni suka gabata. To kuma ta yi bayani an tabbatar da cewar a lokacin ma da aka yi wannan abin tana aji ɗaya, wato GS1, kuma ba ta ma daɗe a makarantar ba don duka watanta ɗaya da 'yan kwanaki. Sannan kuma ta hito daga ƙaramar hukumar Madagali a jihar Adamawa. To bayanin da ma ta ƙara shi ne, ko da sojojin suka kai farmaki ɗin ranar Alhamis, tana ikirarin cewa akwai wasu 'yan uwanta su uku 'yan matan da su ma suka firgita suka fantsama. Yanzu haka nan ana nan ana bincike da yadda Ubangiji su ma za a samo su. Kuma ita yanzu haka tana nan barikinmu ta agogo lazima a garin Biyu, ana kula da lafiyar ta asibiti kafin a kai ga kaita haɗa ta da iyayenta.
To bisa bayanin da kaman ita Amina ɗin bisa rahotannin da muka karanta ta yi bayani akan cewa sauran 'yan matan umbacin 6 ɗinnan da ta ce sun mutu suna nan a cikin dajin Sambisa ɗin. To bisa bayanan da kuka samu daga wurinta da kuma wanda ya ce shi mijinta ne shi Muhammadu Hayatu ɗinnan, akwai dabaru ne ko kuma akwai yanda za kuna da wani lokaci da za ku kutsa jejin Sambisa ɗin?
Tuntuni ainihin dabarun ne suka kawo nasarar da ake samu haka. A kin san muna mun ɗaure da mara yaƙi a kan turbar ƙarshen lafiya dole. To hangen cewar dama waɗannan 'yan mata na Chibok suna nan a dajin Sambisa, kuma da cewar 'yan ta'adda na Boko Haram hanyar suna nan dajin Sambisa, shi ne muka sake jan wata taron asamara. Muka fulo da wani sabon salo wanda a turanci ake mace kira suna Operation Crackdown. Shi amfanin ko manufar Operation Crackdown dama a tabbatar an kakkaɓe 'yan ta'adda na Boko Haram a wannan daji na Sambisa, sannan kuma duk wani ko wata da suke rike da shi shi ma an 'yanto shi. Kin sani kusan mun 'yanto ko mun kwato mutane fiye da 12,000 a 'yan kwanakin nan. Ko shekarar jiya akwai mutum 41 da aka kwato a wannan daji, musamman ma da aka yi farmaki a injiniya da alafa ta 1 ta 2 ta 3 da alafa gaya-gaya. Ta haka ne ma har aka kai ga 'yanto yarinya ita Amina Ali. To kuma aka kai farmaki ran Alhamis aka 'yanto wannan yarinya ita ma Sarah Luka. To muna nan muna bakin ƙoƙarinmu da yadda Ubangiji duk wani wanda su 'yan ta'adda na Boko Haram suka sata kuma suke tare da su a wannan daji za mu kwato shi da yadda Ubangiji, kuma su kansu 'yan ta'addan a tabbatar an kawar da su a wannan daji na Sambisa, ba ma shi ba duk wani ɓangare ko wani saƙo da suke makale za a kakkaɓe su.
La ilaha illallah Muhammadu rasulullahi.
To Allah ya kyauta daga batun ceto waɗannan ɗaliba, sai kuma kiran da babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya yi na ziyararsa da ya kammala a Najeriya cewa inganta rayuwar 'yan gudun hijira da Boko Haram ya ɗaiɗaita. Ga Hassan Maina kai na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mataimakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kan ayyukan jinƙai, Mr. Stephen O'Brien, wanda ke kammala ziyarar yini biyu a nan Najeriya, ya ce abinda ya ganewa idonsa dangane da wahalar rayuwa da waɗanda tarzumar Boko Haram tarba da gidajensu na ƙara ta'azzara. Mr. O'Brien, wanda ya ce tarzumar Boko Haram ta tagayyara kimanin mutane miliyan 9,200 a ƙasashen yankin tafkin Chadi, kuma cikin wannan adadi kimanin mutane miliyan 2 'yan Najeriya ne waɗanda ya ce sun shafe fiye da shekaru 2 suna cikin halin ƙaƙani kai. Mataimakin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce. Za mu samar da yadda za a yi hoɓɓasan cimma buƙatu irin na jin ƙai da ƴan gudun hijirar ke tsananin buƙata. Muddin in ba a yi hakan ba, to babu wani abin da za ka bai wa ɗan Adam a matsayin wata dama ta rayuwa bisa irin taskun da muka ga suke ciki a halin yanzu. Darakta Janar na hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya wato NEMA Alhaji Sani Sidi ya ce. Yanzu da rundunar sojan Najeriya ke dab da kawo ƙarshen yakin Boko Haram, aikin jin ƙai na sauyawa daga ba da agajin gaggawa ya zuwa na maido da waɗanda wannan tarzoma ta gigita cikin hayyacinsu. To shin yaya ƙwararru kan ayyukan agaji ke kallon wannan kalamai na mataimakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar? Alhaji Grema Tirab, tsohon shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ne a ɗaya daga cikin jihohin da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Abun da yazo ya gonawa idonsa ai shine abun da yake faruwa a zahiri, ai ba shi ya fara wannan maganan ba. Shugaban kungiya na ICRC na duniya shi ma ya ta bayyana wannan maganan, yace abun da ya gonawa idonsa musamman jihar Borno lalle lalle ya ga abun al'ajabi, domin mutane suna mutuwa dalilin yunwa, cututtuka da kuma rashin abinci ne da kuma magunguna na marasa lafiya. Da dai muna da ƴan gudun hijira ƴan kadan ne, ba su ce 100,000 ba a cikin sasannin da aka kewayo. Duk wannan kayan da ake kawowa, dukiyoyin da ake jiha da wannan kasa baki daya, wallahi idan an zauna an yi tsari kyakkyawa zai ishe mutane, amma baya isan mutane. Shi yasa kowane ne gobe idan ya zo ya ga halin da ƴan gudun hijira suke ciki, lalle lalle sai ya koka a madadinsu dalilin rashin kulawa kyakkyawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Lallan shugaba dai mai sirrin zaman lafiya.
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Muna yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Lada, wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wasiƙar da muka samu daga wajen Amina, matar Ibrahim M. Abubakar.
To
daga can Maiduguri. Tace shin me ke kawo ciwon nono ne?
To akwai abubuwa da dama da ke kawo ciwon nono. In san kaman kafin mace ta haihu in tana juna biyu, to akwai wani abu da ke ƙwayan halitta da ke sa nono ya cika domin aka haifi ɗa ɗin. Idan ya samu nonon da zai sha. To wadansu mata ɗin in nono yakan zo yakan yi ta zuwa, in kuma ɗan bai sha to wannan yakan kawo ciwon nono Hajiya.
To baya ga wannan akwai abin da ke kawo ciwon nono?
Akwai wadansu mata masu kamar ciwon sankara Hajiya, kin san akwai ciwon sankaran nono. Ke kawo ciwon nono sosai, wadansu ma dole sai an cire masu nonon.
Wato in yi tsananin da ba za a iya magani.
Ba za a iya magani ba. Waɗansu kuma za a ga waɗansu na da ciwon nono wani kamar wani ƙulu ne ke cikin nonon sai an cire shi.
Wato ba ciwon sankara ba ne amma dai yana da kamar ƙulutu.
Yana da wani kamar ba ciwon sankara ne amma yana cikin nonon, dole sai an je an buɗe an cire shi. To kuma waɗansu kawai za a ga waɗansu jijiyoyin da ke ƙashi wani lokaci nonon waɗansu akwai su mata nonon in ya girma yakan sa suna ciwon baya ko ciwon ƙirji domin nonon sun girma suna jan fatar da ke ƙarƙashin nonon. To duk waɗannan lokaci sai an je an gyara wani lokaci a nan ƙasashen akai.
Wato aikin tiyata za a yi kenan?
Za a aikin tiyata ake wannan Hajiya.
Ba maganin da za a bayar tilas sai dai a yi aikin tiyata?
To kamar shi wannan na ƙulun na wannan wanda nonon ya yi yawa ne akwai maganin da ake iya bayarwa, ko kuma yawanci kin san inda akwai in matan ta haihu to wani lokaci akwai famfon da ake amfani da shi a ɗibi nonon daga wani famfo kamar famfo da ake
a rage yawan ruwan nono.
A rage yawan nono ana iya wannan ma wani lokaci.
To wannan in an yi za ta samu sauki?
In an yi za ta samu sauki.
To wannan ƙullutu da ba sankara ba ne kamshi dole ne sai an shiga an fitar kenan?
Domin kowane lokaci aka yi gwaje-gwaje yakan rudar da likitoci a tsammanin tana ciwon sankara, dole sai an je an cire shi.
To sai bayan an cire ne za a gane ko sankara ne ko ba sankara ba?
Bayan an cire akan gwada shi, akan je ɗakin da na'urori da wurin bincike a bincika. amma yawanci ba a Sankara bane, amma yawanci waɗansu da yawa ba Sankara bane akan cire shi ne kawai har yanzu.
To amma shi ba za a yanke mace nono ba, shi wannan kullutan kawai za a fitar
ko? Eh, za a bude ne a cire kullun sai a dinke.
To kuma to likita, kamar idan mace tana da wannan kullutan aka shiga aka yi aiki aka fidda aka dinke wurin, za ta iya yin ciki har yaro ya sha nonon ba matsala?
Ba komai, ba matsala Hajiya.
To to
zai warkar, ai komai ikon Allah kenan.
To to Allah ya sa.
Za a iya cire a dan aka dinga zai warke komai daidai.
To Allah ya sa. Lalle kan ga sai ikon Allah.
Eh, sai ikon Allah ne Hajiya.
To likita shi kuma Mudassir Muhammad.
To
daga can Tafawa Balewa.
To
yace idan ya ci abinci sai ya ji zuciyarsa tana tashi tamkar zai yi amai. Shin menene yake janyo wannan matsala?
To yawanci abinda ke kawo wannan, wani lokaci akwai wasu abubuwa da muka ci sukan sa waɗansu abubuwa su waɗansu ƙwayoyin halitta da ke cikin su musu fito, waɗansu ake da kiransu kamar irinsu acid ɗin da saura sukan fito da yawa. To in dai ka san abincin da kake ci yake kawo maka babban magani shine sai ka bar cin wannan abincin Hajiya.
To amma likita bai faɗi ta kamar ma abinci ba, sai dai kawai ya ce wai idan ya ci abinci. To tana yiwuwa kowane irin abinci in ya ci haka ɗin ne?
To in dai kowane irin abinci ya ci in haka ne, dole sai ya je an gwada a tabbatar, domin akwai waɗansu mutane waɗanda suke da wani irin ciwon da abincin bai zauna sai ta dawowa.
To matsala
ke. Yana da kullum sai ka ga sai ka kullun ka ci abinci sai ka rinka jin kaman za ka yi amai. To wannan yana faruwa dole sai an je an bincike me ke kawo wannan.
Ana iya ba da magani ko?
Ya ana iya ba da magani ya rage tsananinsa ko kuma a yi warkar da shi, amma sai an je an yi bincike. Amma
akwai likitoci takamammu da suka kware ta wannan fanni ne ko kowane likita zai iya ba da magani?
Akwai likitocin da suka kware musamman waɗanda ake kiransu GI, wanda suke aiki batun ciki da sauransu. Za ka je wurinsu ne musamman, amma yawancin likitoci ya kamata su gane wannan yana faruwa da yawa, amma in dai ka je wurin likita bai gane sai dai ka je wanda ya gwanince akan abubuwan ciki.
To ina fatan shi Malam Mudassir Muhammad yana kusa kuma ya ji wannan shawara da ka bashi, muna kuma fatan idan ya je Allah zai sa a dace.
To amin.
To shi kuma Shafale kafin magaji Danya Musa daga can jihar Nasarawa.
To
yace waɗanne irin matakai ne ko kuma wani irin mataki ne ya kamata mai juna biyu za ta ɗauka domin ganin ta haihu lafiya?
To na farko ya kamata ta rinka zuwa ana gwada ta.
Wato awon ciki kenan.
Eh, awon ciki, wannan yana da muhimmanci kwarai, don haka ji ana gwada kowane lokaci ana gwada ta, don akan gwada akai-akai har ta haihu. To tana duba tana zuwa ana gwada ta, ko da wani abu abin Allah sauki wani abu ya faru za a gane da wuri.
To babban abu
ke. To kuma akwai waɗansu magunguna da ake bayarwa wanda zai taimaka su, kuma kamar abubuwan da ke gina jiki da waɗansu ke taimakon ɗan da ke cikin cikinta. Kuma akwai waɗansu abubuwa da ya kamata su ci, abincin da ke gina jiki ya kamata a rinka cin waɗannan. Amma yawanci in suka je wurin gwaji ɗin nan duk za a faɗa mata irin abubuwan da ya kamata
ta
yi. To wannan yakan taimaka kwarai, amma abu mafi himma shi ne ta rinka zuwa ana gwada ta kowane lokaci.
Tana awo
da yawa. Ana awo, ana awo.
Kamar yadda ka ce in akwai wata matsala aka gano tun da wuri in
za a iya maganinsa.
To. To shi kuma Malam Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a.
To.
To, ya yi tambaya game da wata cuta da ina ganin an daɗe ba a ganta ba.
To.
Ya ce wai ciwon cin zanzana.
To.
Da farko me ke haddasa ciwon cin zanzana?
To abinda ke kawo cin zanzana ina abinda turawa ke kawo cikin pox kenan ko Hajiya? To shi wannan akwai wani ƙwayan cuta ne wanda ake kira shi virus, shi ke kawo wannan.
To
shi ne ke kawo wani ƙwayan cuta ne da ke shiga cikin ɗan adam ke kawo wannan ciwon.
To ya kuma ce me yasa cutar ta shafar fuskar mutum?
To abin ko yana yatsuwa ko ina a jikin mutum, amma a huskan ne aka fi gani, shi yasa Hajiya.
To sai ka ga fuskar mutum ya yi ta tsaka-tsa din nan.
To don kin san ta samu za ka ga waɗansu kuraje kuma sai su wani lokaci cika kaman da ruwa-ruwa haka, kuma lokaci bayan kwana kaɗan sai su bushe.
To sai ka ga fuskar mutum ya yi wannan irin rame-rame da
fuskar. Rame-rame da ɗigo-ɗigo ko ina.
Ko da ya wanke haka dai zai kasance har iya rayuwarsa.
amma nan yanzu nan kin san yawanci wani mutane yara sun da yake haka yake amma nan wani lokaci akwai dasu irin magunguna da ake bayarwa yanzu wanda zai rage tsananin shi wannan digo din
to a gyara
amma yanzu kin yake amma yanzu kin san wannan bai faruwa kamar yanda yake
ba amma ba a maganin cuta
ba a ganin shi sosai domin kin san su alluran rigakafi da ake yi ma yara haka yafi su duk wannan yana kare su daga irin waɗannan cututtuka
to ya kuma yi wata tambaya ana gadan ciwon ne
a ba gadan ciwon nan wannan ciwon in dai wani na da shi a gidanku to wannan yana iya yaduwa da kowa da kowa da sauri shi yasa ya kamata da wani ana tsammanin da shi a sauri akai shi wurin likita
wato yana yaduwa ne ba gado ake ba
a yaduwa yake ba gadan shi ake ba
to idan mutum ya taba yin ciwon zanzana likita ya girma ya kan fuskanci matsala
to akwai dan mutane wanda suka yi ciwon zanzana da suka manyanta to wani lokaci ya kan dawo
ya dawo kaman ciwon zanzana ciwon zanzana ne
ko kuma wani ciwon zanzana zai kama wani irin kuraje haka za su faru suna ciwo mai tsanani za su rinka jaji mai tsanani da turanci ana kiran shi shingles
a jikin mutum za su fito ne ko duk inda suka ga dama za su fito
yawanci sun fi fitowa a baya
to
to wannan nan kaman nan muna gani sosai musamman waɗanda dattijawa ana suna samun shi da yawa ana kiran shi shingles saboda haka waɗansu in su dole a je a baka magani akwai magungunan da ake ba su ya rage tsananin su harewar kar da su
yana zafi yana in mutum ya samu yana mai zafi da radadi ne
eh zafi yana radadi sosai
to
eh amma wannan waɗanda suka manyanta yake faruwa da su
amma dai in aka je kuma za a samu magani
eh aka je ana samu a ba su magani so nake
to Mallam Haruna ya ce wai cin zanzana na da dangantaka ne da ciwon kuturta
a ba shi da wanda nake da ciwon kuturta
to ka riga ka yi tambaya game da rigakafi ka yi kuma ka ce alluran rigakafi da ake yi
eh ana alluran ga musamman yara in aka haifi yaro ya kamata a je a yi mashi alluran rigakafin nan
allurorin rigakafin ma cututtuka ai da dama
eh da dama kamar shi wannan na wannan cin din yana guda biyu ake yi na farko za a bashi na farko kamar shekara 1 zuwa shekara 1 da rabi a bashi kuma na biyu wurin shekara 4 zuwa shekara 6 a baya harun to waya haka kuma insha Allah yakan kare shi
to ina fatan iyaye za su lura kar a je a yi na farko kuma ba a yi na biyu ba
na biyu ba eh to
tunda idan ba a yi ba an yi barna an yi aikin banza kenan to Mallam Haruna Muhammad likita ya saki wata tambaya
to Hajiya
yace cin a cutar sankara wato kansa nau'i guda nawa ake da su
to a ciwon sankara na da yawa abinda ciwon sankara abinda ciwon sankara yake kowane halittar dan adam jikin mu kowane yana da sankara na iya faruwa
kowane bangare na jikin mutum
kowane bangare jikin dan adam to abinda sankara yake wani lokaci akwai inda ayi halitta yake karewa to ciwon sankara wani lokaci inda suke karewa din nan akwai in suka kai wani kima suna tsayawa
to
da ciwon sankara ba su tsayawa sai su ci gaba da karuwa kawai to shike kawo ciwon sankara din sai ta yaduwa
to
kuwan ɓarin jikin mutum yana iya samuwa da irin wannan ciwon shi yasa muna da na ɓarin akwai na ciki akwai na kafa akwai na ko'ina akwai shi so suna da yawa kwarai ba za mu iya samu su lamba haka ba ko'ina yana iya faruwa
akwai ciwon sankaran ido
eh akwai shi
to
eh akwai tuma ko kansa na cikin ido wanda ake kira sankara kenan da turanci
sannan kuma ga mafitsara ga nan
mafitsara ga na ciki ga na ko ina dai ana
hanna hanna kan fatan jiki
eh hanna fatan jiki musamman turana yin sosai shi ma wannan yana faruwa na huhun dan adam na cikin kwakwalwa duk yana faruwa
to likita kamar mutum ya kamu da sankaran kwakwalwa din nan aiki ake mishi ko kuma magani ne ake bashi
yawanci in ya faru yawanci abinda ake ana bude kan ne a nan kasan akan bude kan gabaki daya
ai aikin tiyata
eh ai aikin tiyata
kuma ana dace
eh ana dace sai a sake sai a za a sa kusa kamar wadansu masu kusa su shine sai a hada kan bayan kare
ikon Allah
ikon Allah ai abubuwan da ake wani lokaci kamar asiri ake wani lokaci
ya shine ai
ga ikon Allah ne sai kuma kaga mutum ai sa'a sai warke
to ga kwanaki nan ma ai an yi dashen gaban namiji
eh ana wannan yanzu ana dashen su hannu ma ana dashen sa
to likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya.
To madalla mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice.
Rundunar sojojin Najeriya ta ce to yar makaranta ta biyu da mayakan Boko Haram suka sace fiye da shekaru biyu tana suna garkuwa da su lokacin da suka kai farmaki kan makarantan yan matan a garin Chibok ranar Talata. Yan kato da gora ko civilian JTF suka ceto Amina Ali yar shekara 19 da haihuwa tare da yarta wata 4 da haihuwa a yankin dajin Sambisa a jihar Borno.
To madan lada takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba daya yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai Chuba Hero Jojo ne da injiniyan mu Kit Holmes ni ladan.